Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba 20 ga watan Satumban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
To Murtala, hukumomin Azerbaijan da ƴan kabilar Armenia na yankin Nagorno-Karabakh da ya balle da cin mayar jeji na tsakaita buɗe wuta a yau Laraba. Shugaba Joe Biden na karkatar da akalar Washington ga yankin tsakiyar Asiya, yankin da aka rade ana zargin kasashen yamma da watsi da shi. Haka kuma za a ji cewa shugaban Rwanda ya ce zai sake tsayawa takara karo na hudu a shekara mai zuwa, kuma abinda kasashen yamma ke gani ba shi ne matsalarsa ba.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa kotunan ɗaukaka ƙararrakin zaɓen gwamna a jihohin Kano da Bauchi duk sun yi watsi da ƙararrakin da jam'iyyar APC ta shigar, inda take ƙalubalantar zaɓen gwamnoni a jihohin biyu. Shugabannin ƙasashen duniya, ciki har da na ƙasashen Afirka, suna ci gaba da gabatar da jawabai a rana ta biyu ta babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Amurka. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirinmu na Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa, amma sai a gyara zama domin Sarfilu dan mutan Gumel zai zo da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Hukumomin Azerbaijan da na ƴan kabilar Armenia a yankin Nagorno-Karabakh da ya balle sun cin mayar jeji na tsagaita buɗe wuta a yau Laraba, kwana guda bayan da Azerbaijan ta kaddamar da wani farmakin da ta kira aikin yaƙi da ta'addanci. Yarjejeniyar dakarun wanzar da zaman lafiya na Rasha suka kulla ta buƙaci dakarun ƴan awaren da su kwanta ɗamara, sannan sojojin Armenia su janye daga yankin. Hukumomin Azerbaijan da wakilan ƴan kabilar Armenia da ke yankin su ma za su yi wata tattaunawa a ranar Alhamis a birnin Yevlak na Azerbaijan game da makomar yankin. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ma zai yi wani taron gaggawa game da halin da ake ciki a ranar Alhamis. Hukumomin Armeniyawa sun ce faɗan wanda aka ci gaba da yi har zuwa yau Laraba ya laƙuma rayuka 32 kuma sama da mutum 200 sun jakata. Shugaban Amurka Joe Biden na karkatar da akalar Washington ga yankin tsakiyar Asiya, yankin da aka daɗe ana zargin kasashen yamma da yin watsi da shi a ƙoƙarin ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninta da yankin da ke da iyaka da Rasha da China. A gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata, Biden ya gana da shugabannin ƙasashen Kazakhstan da Kyrgyzstan da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan. Kasashen tsohuwar tarayyar Soviet suna ci gaba da hudda tsaro da Rasha da kuma bunƙasar tattalin arziki da hudda diplomasiya da ƙasar China. Da kuma al'adu da tarihi mai girma a matsayin babbar hanyar silika, tsohuwar hanyar sadarwa ta hanyar cinikayya, wato ta hanyar cinikayya Russia, wadda ta haɗa gabas da yamma tsawon shekaru 1500. Biden ya bayyana wannan taro na dindindin na diplomasiya na C5+1 wanda aka gudana a karan farko a wannan matakin a matsayin lokaci na tarihi wanda aka samar bayan kwashe tsawon shekaru na haɗin gwiwa. Shugaban Rwanda ya ce zai sake tsayawa takara a karo na huɗu shekara mai zuwa, kuma abinda ƙasashen yamma ke gani ba shi ne matsalarsa ba, bayan da Amurka da wasu suka soki matakin ɗage wa'adin mulkin da ya yi tun farko. Shugaba Paul Kagame ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi a wata jaridar Faransa. Kagame mai shekaru 65 ya kasance shugaban ƙasa tun shekarar 2000, kuma an ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata a shekarar 2017 da sama da kashi da ƙuri'u 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ya kasance shugaban ƙasa tun bayan kisan kiyashi da aka yi a Rwanda a shekarar 1994. Yana ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka tsawaita mulkinsu ta hanyar yin sauye-sauye ga ƙayyadadden wa'adi. Kagame na iya ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma bari mu faro takun a nan Amurka. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka a birnin New York a nan Amurka ya shiga rana ta biyu. inda shugabannin kasashe suke ci gaba da gabatar da jawabai da suka shafi kasashen su. Akan haka na tuntubi abokin aikin mu da ke can New York din Baba Yakubu Makeri don jin halin da ake ciki.
Eh to yanzu aka fara jawabai kamar yadda ka sani a yau shugabannin kasashen Afirka kamar wurin 13 zuwa 14 ne za su yi jawabi a yau kuma shugaban kasar Seychelles shi ne zai fara bada ainihin jawabinsa kuma da yake yanzu da fito inda nan al'umma suka taru ban sani ba ko ya fara amma lokacin da nake cikin zauren bai fara jawabi ba kuma ya kamata in fito ga yanayin da ake ciki a waje ce sa da shi shugaban Seychelles da na Rwanda da Namibia da shugaban kasar Ghana da na Akufo-Addo kenan da shugaban Zambia da na Angola suna nan dai shugabannin Afirka da za su yi jawabi a yau kuma dalilin haka ne inda nake nan kuma akwai shugaban Liberia da shi kuma zai yi jawabinsa so inda nake nan wuri ne da zaka ga ga ƴan Ghana ga ƴan Liberia ga ƴan Namibia da suka taru su zo su yi zanga-zanga don nuna kalubalantar wasu abubuwa da suke faruwa a kasashensu shi yasa yanzu halin da ake ciki a nan kenan.
Na'am, to daga cikin watakila shugabannin kasashen namu na nahiyar Afirka kamar yadda muka ji a jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nuna irin yadda kasar Afirka take ko kuma nahiyar Afirka take samun wato wahalhalu matsaloli da kuma rashin tabbas da kuma rashin raba daidai tsakaninta da kasashen yammaci ko kuma kasashen Turai ko wasu sauran sassan duniya. Shin wanne shugaban kasa ne kuma ake tunanin watakila hankali ya karkata ko kuma ake dakon aji shi ma nashi jawabin da ake tunanin zai iya bi ta irin wannan sahun?
Eto kasan shugabannin kasa da aka san su da magana akan irin abubuwa da suka shafi kasashen duniya irin haka su ne kamar shugaban kasar Ghana da shugaban Rwanda da haka a yau din nan abin waɗanda za a fi mai da hankali akan su ne wato shugaban Rwanda da shugaban kasar Ghana a yau din nan.
To idan muka kowa bangaren su masu zanga-zanga kamar yadda aka al'adanta a wajen zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanne abubuwa ne ko kuma batutuwa ne suka fi jan hankali a cikin abubuwan da suke zanga-zanga akai?
Eh to kamar mutanen Ghana inda kake kana jin kiɗa kalangu ne ke tashi a tsakanin su, wato zaka ga wasu sun ɗauko kwalaye da ke nuna suna goyon bayan ainihin gwamnati, suna gwada irin abubuwa ci gaba da gwamnati ta yi, sannan akwai kuma wasu kuma da suka fito suna nuna cewa wato tafiyar da wannan gwamnati ke da kasar wato ba abu ne da suka gamsu ba kuma ba abu ne da zai taimaka ma tafiyar kasar ta ci gaba ba. Wannan su ne haka kuma za ka samu a cikin wato sauran kasashe da suka taru kamar 'yan Liberia din nan da suka taru da kuma 'yan Sierra Leone da suka taru wanda su ma shugabansu a yau yake jawabi.
To a gaida Baba Yakubu Makeri, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu Gasar Filu ya dawo da ci gaban labaran duniya.
To Murtala, Ukraine ta shigar da kara a wannan makon kungiyar cinikayya ta duniya wato WTO bayan da wasu kasashen gabashin Turai suka sanya dokar hana shigar da kayayyakin abinci na Ukraine, lamarin da ya fallasa rabo kawuna a cikin tarayyar Turai yayin da mambobin take kokarin tallafawa Kyiv a sakamakon mamayar da Rasha ta yi mata a shekarar 2022. Kasashen Hungary da Poland da Slovakia sun haramta shigar da hatsin Ukraine da sauran kayayyakin abinci a ranar Juma'a da ta gabata, suna masu cewa jigilar kayayyaki na rage wa manoman su kwarin gwiwa. Kyiv ta tabbatar a ranar Litinin cewa ta shigar da kara WTO. Ba zai yi wa WTO ta yanke hukunci nan da nan ba daɗewa ba, a cewar David Clem, ƙwararre kan harkokin kasuwanci tare da ƙungiyar bincike ta Brugel a Brussels na ƙasar Belgium. Daga ƙarshe yau Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta aikata laifukan take haƙƙin bil'adama fiye da 1,600 yayin da take tsare da mutanen da suka haɗa da mata, kuma ta buƙaci mahukuntan ƙasar da su daina cin zarafi. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ko kuma UNAMA ta rubuta irin wannan cin zarafi a cikin rahotonta na farko kan yadda ake musguna a fursunoni tun bayan da Taliban ta kwato mulki shekaru biyu da suka wuce.
VOA
Profesor Filu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rahotanni daga jihar Bauchi dake arewa maso gabashin Najeriya na bayyana cewa kotun sauraren kararrakin zaben gwamnatin jihar ta tabbatar da nasarar gwamnatin jihar Bala Muhammad na jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata na watan Fabrairu. Hakan ya biyo ne bayan watsi da karar da dan takarar gwamnati na jam'iyyar APC Air Marshal Sadiq Abubakar ya gabatar yana kalubalantar sakamakon zaben. Zamu kawo muku cikakken rahoto akan wannan ashirin mu na dare. To sai dai a jihar Kano ma kotun sauraren kararrakin zaben gwamnatin jihar ta yi watsi da karar dan takarar jam'iyyar APC Nasiru Yusuf Gawuna wadda ya gabatar inda yake kalubalantar zaben a Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP. Yanzu haka muna kuma tare da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari kai tsaye. Mahmud, wani hali ake ciki dangane da hukuncin na kotu?
So Murtala, gyaran da zan maka shine ita kotu ta ce shi Nasir Gawuna dan takarar jam'iyyar APC shine ya ci zabe kuma ta ba da umarnin wato a bashi shaidar cin zabe. Dalili kuwa shine ta ce ta kwashe ƙuri'u 165,663 daga cikin adadin da shi gwamna wato Abba Kabir Yusuf ya samu cewa waɗannan ƙuri'u ba sahihai bane kuma haramtattu ne. Da haka ta ba da umarni ma ita hukumar zaɓe cewa tunda an kwashe waɗancan ƙuri'u yanzu wato shi Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC ine akan gaba, kuma don haka ta ba da umarnin cewa lallai ita hukumar zaɓe ta ba shi shaidar cin zaɓe ba tare da jinkiri ba. Dalilin da ita kotu ta ci ta faɗa haka shine waɗancan adadin ƙuri'u 165,663 wato an yi bincike an gano ba a sanya musu hannu ba kuma ba a saka stampi na jami'an hukumar zaɓe ba ko malaman zaɓe a lokacin da aka gudanar da wancan zaɓe na watan Maris.
Na'am, to Mahmud, wani abun da ya ji hankali kamar yadda rahotanni suka bayyana shine alƙaluman wato alƙalan da suka yanke hukuncin sun yi ne ba tare da sun halarci zauren kotun ba. Yaya hakan ta kasance kuma me ya janyo haka?
Yawwa, ka san da yake sabuwar fasahar zamani tun da aka yi corona ta ɓullo ake amfani da ita ta yin jawabai da tarika daga nesa ta hanyar ita wannan fasahar zamani. Kuma karkamanta a 'yan kwanakin nan ko makwanni da suka wuce yanayin siyasar Kano ya ɗumama ainin fiye da kima, har ma wasu daga cikin jami'an gwamnati suka yi barazanar wato barazana madad daɗi ga alƙalan da suke gudanar da wannan shari'a akan ita wannan shari'a. Wannan matayawai wannan ya sa shi gwamnan Kano wanda yanzu gwamnati a ita kotu ta sauke ya ma sallame su daga aiki, wato ɗaya daga cikin kwamishinoninsa da kuma mai ba shi shawara akan harkokin matasa. To ina ganin wato yanayin ɗumamar yanayin da aka samu ya zafafa ainin a Kano ba zai rasa nasaba da wannan mataki na su alƙalai suna can daga inda suke karatun wannan wato hukunci ba. Amma karkamata
Mahmud, saboda ƙarancin lokaci, a taƙaice wani yanayi ake ciki a garin na Kano?
To yanayin da ake ciki shine dama akwai matakan tsauraran matakan tsaro tun a jiya da yamma a garin Kano da kewaye a cike yake da jami'an tsaro nau'i-nau'i a loko da sako na sassa musamman muhimman wurare da aka tabbatar da cewa za a iya samun yanayi. To kuma yanzu dai maganar da nake maka shine su 'ya'yan jam'iyyar APC sun fito wurare daban-daban suna murna tun da ɗan takararsu ita kotu ta ayyana shi shine ya ci zaɓe. Abinda ake jira a gani dai shine illa iyaka jami'an tsaro watakila yi aikinsu don kar ita waccan murna kuma zame ta rikide ta zama wani abu daban.
To Madalla Mahmud, muna godiya kwarai da gaske.
Sunana Abubakar Abdullahi daga nan jihar Kano. Mun waye gari yau mun ga tsaro kala-kala akan yanke hukunci da za a yi na shari'a da za a yi. Wannan abu alhamdulillah ni nayi farin ciki ta wani bangaren kuma ban ji dadin shi ba. Dan da nayi farin ciki saboda harkar bata gari wanda za su zo su cutar da al'umma akan rayuwarsu. To wani fannin kuma bai kamata ba saboda akwai gurare da aka kulle da gurare da aka yi wa tunda shari'a ce ta shafi inda masu mulki. To sai a ware inda ake shari'a ne kamata kawai a jirge jami'an tsaro mu kuma mutanen gari a kyale mu ci gaba da walwalan mu da kasuwancin mu Kano garin kasuwanci ne.
Sunana Musa Adamu. Kamar yanda muka tashi muka waye gari gaskiya mun ga ko ina an zuba jami'an tsaro. Gaskiya ya dan saka mu fargaba saboda abin da bamu saba gani bane ba. Saboda irin kamar irin zirga-zirgar mutane ma haka zaka ga yau gaskiya ta rabu kamar kasuwanni ma haka sabon gari duk ba su bude ba. Mutane yawanci duk ba su fito ba.
To anawa ra'ayin zan iya cewa bangaren farko zan iya cewa an kasu ne domin samar wa da jihar Kano zaman lafiya da kwanciyar hankali kasancewar kawai wasu daga cikin ƴan daba su kawo tashin hankali. Ta wani bangaren zan iya cewa kuma babu amfanin kasu domin ƴan mutanen jihar Kano mutane ne masu hankali da nutsuwa sun san abin da yake musu ciwo. Muna da tabbacin cewa ba za su yi abin da zai haifar da da mara ido ba.
Ni dai gaskiya anawa tunanin kirke jami'an tsaro da aka yi a titunan jihar Kano domin wannan shari'a shine tsari na daidai. Ko da mai yin wani ya yi wani abu in ya gani iya wannan ya isa ya sa ya fasa abin da yake yi.
Ni a ra'ayina ina ganin wannan jami'an tsaro da aka girke gwamnati ta yi daidai sakamakon wannan shari'a ce wacce kusan zance ba a saba ganin irinta ba a jihar Kano. Kuma akwai rahotanni da yawa da suke bayyana cewa za a iya samun hatsaniya ko tashin hankali bayan yanke hukunci. Wasu ma suna ganin cewa akwai wurare ma da bai kamata a ce an kaji jami'an tsaro ba musamman guraren da suke nesa da ita inda kotun take ko kuma inda za a yanke wannan hukunci.
Kuma sunana na fi abbadiso. So magana jami'an tsaro da aka kawo jihar Kano game da shari'a da za a yanke hukunci. So wannan tunani ne mai kyau gaskiya kwarai da gaske duba da yanayi da ake ciki na kuncin rayuwa da abubuwa da suka ishi mutane da rashin lafiya.
Wasu 'yan jihar Kano kenan a zantawarsu da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari dangane da wato yadda aka girke jami'an tsaro domin dakon wannan hukuncin. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta shirin ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau da yake tabo lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kawo wani muhimmin tsokaci na tsohon darakta a fadar Aso Rock, Awal Emi Dabino, wanda ya aiki na kula da walwalar almajirai a arewacin Najeriya. Don haka ya samar da maslaha ko kuwa kyautata rayuwar karatunsu. Daga nan sai mu kawo ƙarshen zantawa da marigayi tsohon ministan tsaro Alhaji Shatima Mustapha kan damuwarsa da yanda tsaro ya fara taɓarɓarewa a yankin Arewa.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
A dai alƙaluma hukumomin ilimi akwai biye da yara miliyan 10 da ke kai kawo a titunan arewacin Najeriya. Wa imma da sunan bara, almajiranci ko ma rashin mai kula da su da kan faru don talaucin iyaye ko ma ba ma iyayen gaba ɗaya. A wani shiri mun kawo muku zantawa kan yadda gwamnatin tarayya zamanin tsohon shugaba Jonathan ta bullo da wani shirin kula da makarantun tsangaya da ke yankin Arewa ta hanyar gina azuzuwa kula da malamai da almajirai. Da alamun wannan shirin a yanzu ko ya kwanta dama ko ko ya yi sanyi. Tsohon darakta Awal Emi Dabino ya kasance a tsakiyar kula da wannan shiri inda a yanzu ya koma tamkar yiwa shugabanni tunatarwa.
Duk wani ɗan Najeriya da ka zo ka rantse da Qur'ani ko Bible cewa za ka kare haƙƙinsa da mutuncinsa da haka ka nemi a zaɓe ka, idan ba ka aiwatar ba akwai haƙƙi a kanka. Da haka ina ba su shawara lallai to su ba Allah hakinsa domin kuwa za a tambaye su. Ranar da za a tambaye su wallahi babu kowa sai su sai shi, ba kuma wanda zai kare su sai aikinsu. Ina fata Allah ya mana jagoranci.
Amma abin da yake damuna iyaye mutum ya haifi ɗansa kawai sai ya ɗauke shi ya je ya kai wa wani malami baya taimakon malamin baya kula da komai shikenan. Shi dai ya rabu da nauyin kula da yaron kawai hankalinsa shi ya sake koma kan wani abu daban.
Dan jarida ka san wannan abu ne da ya ɗauko asali a da. Baka gane almajiri da wanda ba almajiri ba tuna yi karatun allo kuma tare muke zuwa da almajirai yiwo ice da za mu zo a gidan malami ake dafa abinci duk ya ishi kowa sannan duk unguwanni ana dafa abinci almajiran nan kowane unguwa akwai almajirin gidan da yake zuwa ya ci abinci to mutane ba su fahimci haka ba da haka sai suka dinga ɗorawa a kai suke gani kamar wasu gani ma suke wasu kamar abin ibada ne ba ibada ba ne wallahi alhaki suke ɗauka. Saboda za ka bar yaro da ka haifa baka san cinsa baka san shansa ba ka ɗauka ka kai wa malami malamin nan ta kansa yake in ba dan abin da yaro ya je bara ya samu na almajiranci ya kawo masa bataro da sisi da kwabo ba shi da hanyar samu wani abu ba wani albashi gwamnati ta tsayar masa ba shine abin da muke son gwamnati ta sani shine abin da Goodluck ya fito da shi duk makarantu a dauki census nasu da statistics nasu a san inda suke tukuna na daya a san yawan su a san yawan malaman su a kowace tsangaya a san yawan almajiran a tantance sannan su waye iyayen su daga wani gari suka zo kowa sai a tantance inda hali kowa a mai da shi garin su kowa saboda yanayin ya canza yanzu akwai matsalar tsaro akwai matsala ta ciyarwa akwai matsala na rashin lafiya akwai matsala na abubuwa da yawa idan wani yaron ma ya mutu sai kaga an neme shi a rasa sai dai a tabbatar da sunan a filin cigiya da sanarwa wata ran ma zaka ga yaron har abada ba za a same shi ba wasu ma daga cikin yaron da gani saboda irin wannan yanayi an dauke su an sai da su a wasu jihohi an canza musu suna an canza musu dabi'a an cira musu addini an musu aski an lalata tarbiyyar su wanda yake wannan hakki ne da yara ta kan uba da gwamnati kuma Allah zai tambaye mu saboda dukkan makiyaye ne
arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari
a makon jiya mun kawo bargon zanda da marigayi tsohon ministan tsaro da aikin noma Alhaji Shetima Mustapha kan yanda yake nuna damuwa ga tabarbarewar tsaro a arewa a ƙarshen zantawar nan ya ba da wasu shawarwari da ba mamaki su iya tasiri har zuwa wannan zamanin koko har yanzu
bayin Allah lokacin da Allah yake halitta mutanansa bayin sa kai ba shawarce ka ba ba ce ko a halacci wane ko kara halacci wane ba a tambaye ka ba Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama abin nan ka zo ka kashe shi saboda haka ni roƙon da nake su yi ma Allah su yi ma annabi wannan kashe-kashen su daina in akwai sanar da korafi kuma wanda ba za a rasa ba ga gwamnatin tana nan da na jiha da na tarayya a fito a ce ga abubuwan da ba mu so na tabbata lokacin da aka yi kwamiti na wancan turaki na tabbata ba za a rasa wasu korafe-korafe wanda mutanen waɗannan wanda suke abubuwan nan sun gaya wannan kwamiti ba a zaro waɗannan korafe-korafe a zauna a tattauna a sannayi kuma in ba haka aka yi ba wannan kashe-kashe gaskiya ba zai kai mu alheri ba
wato da dokta wannan ya nuna tun ana tunanin dalilin da yasa masu aikata wannan kisan suke aikatawa har ma yanzu wato ya nuna ma ko al'ummar wannan yankin kuna ga abun ya wuce hankali jama'a aka fa kasa fassara mai menene dalilin wannan kashe-kashen
eh ba shakka domin ka san irin abin nan da ake cewa dan hakkin da ka raina shi kan tsone ma ido na lokacin wannan abun ya faru a raina ana ganin kamar ai waɗannan mutane da suke wannan abu kamar almajirai ne za a je a tattake su a kore su a yi kaza-kaza kuma ai ba matsala ba ce da sauransu to amma yanzu duk mutum mai hankali ya san waɗannan abu matsala ce yanzu saboda haka dole kamar yadda nake dole a tashi ai abu yanzu ala misali nan arewa sai ka ji an zo ana magana za a yi taro na tattalin arziki za a yi wane ne za a je ina ne hard not is din ma kwanakin bayan wancan an zo an yi taro a Gombe ana magana za a tara tattalin arziki ina ma arzikin yanzu da za a yi tattalin shi arziki yanzu kamar Borno da Yobe yau shekara na ba yi noma na san tun shekara 2012 ba yi ba 2013 ba yi noma ba kila bana ma da kyar a ce za a yi noma to dama noman ne mutanen da ake kakkashe su ake kokona musu gidaje mutane wanda tun da aka haife su wasu su a gidan kara suke gidan karan ma ka je ka kona to ina mutum na zai shiga saboda haka waɗannan tarurruka da ake yi na siyasa da sauran abubuwa ya kamata mu yi wa kanmu jamulaili mu san cewa abin da muke yake gabanmu ana magana rai ne ana magana kai ne ba ta kaya ba yanzu alal misali Maiduguri cikin shekara 2013 nan throughout a Maiduguri ba mu ji karan bindiga ba, ba mu ji karan bomba, ba mu ji komi ba, sai da waɗansu 'yan siyasa suka fara tunanin za su je su yi rally na siyasa, aka fara samun bomb tun lokacin zuwa yanzu. Kashe-kashen nan kawuri ne, bama ne, izge ne, baga ne, Maidugurin kanta ne, niro kona shi ne ga 'yan siyasa da masu kwaɗayin mulki, to Allah da Annabi su yi hatara. Allah nan fa yana kallonmu, kuma mu dinnan dama mu a baya muke a Borno da Yobe, dama a baya ba ilimin ba, ba arzikin ba, ba wani abin nan ba, an zo muna nan muna kashe yara waɗanda muke kashewa, ake kashewa yanzu, alal misali yanzu kila ba za su gani, amma nan gaban kai shekara 10 ko 15 waɗanda yau ya kamata su yi karatu su gama su zama daraktoci, permanent secretary, ministoci da sauransu cikin shekara 10 ko 15 ba su. Don ina rigan ka kashe su, saboda haka ina ganin cewa lalle ita gwamnatin da na jiha da na tarayya dole su tashi su yi bincike wannan. In abu ya faru yawa ce a ba komi din nan, akwai komi, gaskiya akwai komi, a tashi a yi bincike a samo mutane waɗanda suke irin waɗannan abubuwa da kuma munafukai waɗanda suna magana da harshe biyu, a samo su a fallasa su a yi musu hukunci, domin idan gwamnati ba su yi ba, mu kanmu din za mu roki Allah, Allah ya fallashe su, Allah ya tona musu asiri, domin Ubangiji Allah ba ya son munafuki. Kuma fatanmu shi ne muna roko 'yan uwa su taimake mu da addu'a, ba magana kabila ba, ba magana addini ba, ba magana ni dan state kaza ba, ni a'a, abin nan abin da Bature ke cewa human problem, matsala ce ta ɗan adam, muna son a taimake mu, domin yanzu kusan ba mu da mafita illa mu koma ga Allah, kamar yadda Allah yake cewa rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir, ba mu da wurin tafiya, Allah kana jin mu, Allah ka kawo mana saukin wannan abu, Allah ka fallashi waɗannan mutane da suke ƙasa suna yi mana wannan kullin nan da suke mana suna samu cikin wannan masifa, kuma Allah Ubangiji Allah ka mayar mana zama lafiya da kwanciyar hankali, kuma shugabanninmu Allah Ubangiji ka ba su basiran da za su gane wanne ne hannunsu na hagu, wanne ne hannunsu na dama.
To Allah ya ji kan marigayi da sauran marigaya. Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, amma kafin mu sallama ga labarai a takaice. A takaice, hukumomin Azerbaijan da na 'yan kabilar Armenia na yankin Nagorno-Karabakh da ya balle sun cin yarjejeniya tsakai da buɗe wuta a yau Laraba, kwana guda bayan da Azerbaijan ta kaddamar da wani farmaki da ta kira aikin yaƙi da ta'addanci. Yarjejeniyar dakarun wanzar da zaman lafiya na Rasha suka kulla ta buƙaci dakarun 'yan aware da su kwanci ɗamara, sannan sojojin Armenia su janye daga yankin. Shugaban Amurka Joe Biden na karkatar da alakar Washington ga yankin tsakiyar Asiya, yankin da aka daɗe ana zargin ƙasashen yamma da yin watsi da shi a ƙoƙarin ƙarfafa alakar da ke tsakaninta da yankin da ke da iyaka da Rasha da kuma China. A gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata, Biden ya gana da shugabannin ƙasashen Kazakhstan da Kyrgyzstan da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan. Shugaban Rwanda ya ce zai sake tsayawa takara a karo na hudu a shekara mai zuwa, kuma abinda kasashen yamma ke gani ba shi ne matsalarsa ba, bayan da Amurka da wasu suka soki matakin ɗage wa'adin mulki da ya yi tun farko. Shugaba Paul Kagame ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da wata jaridar ƙasar Faransa. Kagame mai shekaru 65 ya kasance shugaban ƙasa tun shekarar 2000, kuma an ajiye shi a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata a shekarar 2017. Da sama da kashi 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ukraine ta shigar da ƙara a wannan makon a ƙungiyar cinikayya ta duniya WTO, bayan da wasu ƙasashen gabashin Turai suka sanya dokar hana shigar da kayayyakin abinci na Ukraine, lamarin da ya fallasa rabuwar kawuna a cikin tarayyar Turai, yayin da mambobinta ke ƙoƙarin tallafawa Kyiv a sakamakon mamayar da Rasha ta yi a shekarar 2022. Kiristo Madalla, da haka kuma za mu yi sallama da ku, to amma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Niger, karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da yake ni gabatar da shirin, da kuma Julie Desgration wacce ta kula da sauti ta kuma ba da umarni, har ma da injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk, sanin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.